This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niya da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, tare da fatan kuna nan lafiya. Jummai Ali da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Bayan kun gama jin labaran duniya, muna son mu ji daga gare ku abinda ko kuma abubuwan da kuke son gwamnatin da za a ta tsare kan ragamar mulki jibi Juma'a, idan Allah ya kai mu, ya kamata ta fara mai da hankali a kansu. To amma kafin mu bude layukan waya, muna da rahoto akan kama kayan miliyoyin nairori da hukumar kwastam ta yi, da kuma abubuwan da wasu suke son ganin sabuwar gwamnati ta bai wa fifiko bayan ta tsare kan ragamar mulki. Akwai kuma labarin wasanni, amma a takaice.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yan majalisar dokokin kasar Madagascar sun kada kuri'ar amincewa da tsige shugaban kasar a wani mataki da wasu ke ganin ka iya tsunduma kasar cikin sabon rikicin siyasa. Wannan yunkuri na tsige shugaba Ariel Rajoelina Piñan ya samu goyon bayan yan majalisa 121 daga cikin 125 da suka kada kuri'unsu a yau Laraba. Yanzu ya rage ne kotun kundin tsarin mulkin kasar ta duba matsayar wannan kuri'a da aka da kafin a dauki mataki na gaba. Shugaban kasar na yanzu ya karbi mulkin kasar ta Madagascar ne a watan Janairun bara, bayan da kasar ta koma karkashin tubar demokradiya a shekarar 2006. A baya an yi tunanin gwamnatin shugaban za ta kawo karshen rikicin siyasar da ya addabi kasar, wato ta addabi kasar, bayan da aka hambar da gwamnatin Marc Ravalomanana a shekarar 2009. Sai dai masu adawa da mulkin shugaban kasar na yanzu sun yi ikrarin cewa gwamnati ta gaza kuma lokaci yayi da za a kawar da ita.
Attorney General ta Amurka Loretta Lynch ta ce tun fiye da shekaru 20 da suka shige, yin ƙarya da cin hanci da rashawa suka dabebe hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA. Loretta Lynch ta yi wannan furucin ne wajen wani taron 'yan jarida yau Laraba a birnin New York, a yayin da aka bayyana caje-cajen zarmiya da cin hanci da ake wa mutane 14 da kuma binciken da aka kaddamar akan hukumar FIFA. Ta ce tun 1991 jami'an FIFA suke amfani da mukamansu wajen neman masu tallata wasannin ƙwallon ƙafa su ba su cin hanci. Ta ce sun sha ɗaukan wannan mataki suna ƙara nanatawa domin biyan buƙatunsu da kuma azurta kansu. Hukumomin ƙasar Switzerland sun fara nasu binciken akan zarge-zargen da suke da alaƙa da yadda aka zaɓi ƙasashen da za su karɓi baƙwancin gasar cin kofin duniya a shekara ta 2018 da kuma shekara ta 2022. Tuni har an kama jami'an hukumar FIFA da dama a birnin Zurich kafin a iza ƙeyarsu zuwa nan Amurka. Tuhumar da Amurka ke yi sun haɗa da zargin aikata laifuffuka 47 akan mutane 14 da suka haɗa da zamba da ƙoƙarin ɓatar da sawun kuɗaɗen haram. A makarkashiyar da lauyoyi suka ce sun danganci kudaden da shugabannin kafofin yada labaru suka bayar ko kuma suka yadda za su bayar na cin hanci na fiye da dala miliyan 150.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi gwamnatin Gambia da tsare wasu mutane da dama ba bisa ka'ida ba, saboda ana zargin su da hannu a wani yunkurin juyin mulki da aka yi a bara. A yau Laraba, kungiyar Human Rights Watch da Amnesty International suka ce gwamnatin ta Gambia ta tsare mutanen ba tare da bayyana inda suka aka ajiye su ba, kuma a cikinsu akwai masu yawan shekaru da kuma waɗanda ke da ƙarancin shekaru. Kungiyoyin dai na nema ne gwamnatin ta Gambia ta bayyana inda mutanen suke ko ta fito da su a tuhume su ko kuma a sake su. Dukkanin mutanen da ke tsare ana zargin su ne da hannu a yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a ranar 30 ga watan Disamba bara a Banjul, babban birnin ƙasar. Tun bayan hakan ne kuma aka yi ta tsare abokane da 'yan uwan waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin, kuma rabon da a ji ɗuriyarsu tun a watan Janairun wannan shekara, a cewar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adaman. A watan Maris an gurfanar da shida daga cikin waɗanda aka yi zargin inda aka yanke ma uku daga cikin su hukuncin kisa kana uku kuma aka yanke musu hukuncin zaman gidan yari na iya tsawon rayuwar su.
Yau Laraba manyan mashawartan makaman nuclear na Amurka da Koriya ta Kudu da kuma ƙasar Japan suka cimma daidaituwa a wajen wani taron da suka yi na buƙatar da ke akwai na ƙara matsawa Koriya ta Arewa lamba da aza mata takunkumi yayin da kuma za su ci gaba da ɗaukar matakan diplomasiya domin tunkarar shirin nuclear ƙasar ta Koriya ta Arewa. Wakilin Amurka na musamman akan manufofin Koriya ta Arewa Sun Kim ya faɗa bayan shawarwarin da suka yi a birnin Seoul cewa niyya ko kuma take-taken Koriya ta Arewa a fili suke, ya ce tilas su nuna damuwa akan wannan al'amari. An yi wannan taron ne bayan da Koriya ta Arewa ta yi ikirarin cewa ta samu ci gaba ta fannin shirin nuclear ta, ƙasar da ta yi shekara da shekaru tana barazanar cewa za ta kai wa Koriya ta Kudu da Japan da kuma Amurka hari da makaman nuclear. Ƙasashe uku suna cikin shawarwarin da ƙasashe shida suka yi akan batun lalata muggan makamai domin tunkarar ɗimbin makaman nuclear da Koriya ta Arewa ta tara, taron da bai yi nasara ba. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jibi idan Allah ya kai mu za a rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya. Wakilin sashen Hausa a Maiduguri Haruna Dauda ya ji daga bakin wasu akan abubuwan da suke son sabuwar gwamnati ta fi baiwa fifiko da zarar ta ɗare kan ragaman mulki.
Muna zo sabon gwamnati damuwan da muke ciki farko mana rashin zaman lafiya da yake da addabar mu Arewa maso gabas na Najeriya. So muna son mu ga rayuwa mu ta koma normal kamar na sauran jihohi. Ga ana kuncin rayuwa ga rashin ayyukan yi fatara da talauci duk yana damun mutane. Muna so a gyara wutar lantarki a samu ma'aikatu a bubuɗe so matasa su samu abun kashewa.
Fatan mu ga sabon gwamnati gaskiya matsalan tsaro ne za a fara don komai bayan tsaro yake. In ba a samu lafiya ba maganan wai a yi wani abu bai taso ba. Bayan an samu lafiya kuma an tsaro ya zauna dole a agaza wa wanda suka koma kauyukansu da abinci tunda ba a yi noma ba. Kowa ya san kasan Borno ba a yi noma ba. So gwamnati ta tallafa wa ƴan kasuwan da suka yi asara, wasu wanda suka rasa gidajensu a samu a ɗan gingina musu ko da dai irin na kauye standard nasu a yi musu daidai.
Muna ma sabon gwamnati fatan alheri. Kuma muna so a tabbata a kirki kuma yara wanda suka kammala karatunsu su samu aiki, domin idan ba a samu yara an ba su abin yi ba kaga rashin aikin nan shi yake sa su shiga halin da ba shi ba. Domin kaga mutumin da baya sata kaga zai fara sata, domin in yaga yana ga kuma kaga sanin kowa ne cewa wannan barayin zanne ne cikin office din nan. Mutum daya mutum da biro in yi haka suke ji ya saci miliyan da yawa. Kuma ƴaƴan nan wanda ake magana su na fa sun yi karatu, akwai wadansu account a cikin su, akwai engineer, akwai menene. To kaga idan ba an yi kokari a san musu abin yi ba gaskiya ina hangen hatsari wanda za ta fi wannan muni wanda muke ci.
Abin da muke so gwamnati ta yi komai bisa ga daidai ba sai ana ba wasu muhimmanci fiye da wasu ba. Kaga kamar tarzoman da ke tafiya a Najeriya yanzu sai ka ji gwamnati ta kai sema ne ko nema ne a wani gefe, wasu kuma ana kashe su da dare amma gwamnati ba ta zo da bada taimako a wurin ba. Muna son gwamnati da za ta zo ta ji kukan kowa da kowa, kuma an sa ido da yawa kan Buhari sai a taimake shi da addu'a don shi ba aljanna ba ne, ba mai da suna ba malaika ba ne. So muna roko jama'a su taya shi da addu'a, kuma shi in ya zo ya dube mu duka kamar mutum daya. Kada a bambanta yadda irin gwamnati da muke ciki, ka kashe mutum ka je ka yi party a gidanka kamar ba gwamnati a kasa. Muna so idan kashe mutum security su bi shi har inda ya boye, a kama shi a hukunta shi bisa gwamnati. Idan ba an yi rule of law din nan ba to ba za a sami zaman lafiya ba.
Wasu malamai kenan a jahar Borno. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mun gode Haruna. To kuma masu sauraro, muna son mu ji abubuwan da kuke son sabuwar gwamnati ta fi baiwa fifiko. To amma kafin mu bude layukan waya za mu leƙa kanan dabu daga inda wakilin sashen Hausa Muhammad Salisu Rabiu ya yi komana da rahoton kama wasu kayayyaki na miliyoyin nairori da wasu 'yan ƙasar China suka shigo da su ta barauniyar hanya.
Babban kontrolan hukumar na ƙasa Alhaji Abdullahi Dukko Indene ya bayyana haka yayin zantawa da manema labarai a ofishin hukumar da ke Kano. sai dai na tambayi Alhaji Abdullahi Dukko inde shin ko ina jami'an su suke har wa'annan kaya suka bar robo da suka shigo cikin gari sannan aka kama su
to ai abin da Hausa suka ce mai san abin kafi ka dubara kuma kamar yadda kuka sani ne shi wannan fasakore duk duniya ba inda aka kawar da shi kamar Najeriya kaya da ake shigowa da su ta hanyar jirgin ruwa kaya da ake shigowa ta hanyar jirgin sama da ta ƙasa duka waɗannan hanyoyi ana amfani da su ba lalle bane mu sani domin me domin na daya border Najeriya in mun kama hannu mu duka mutum 170,000 kuma mu iya rehe border Najeriya ba custom duka abin da muke da shi jami'an mu 20,000 ne in ka lura daidai gulgudu ana yi kuma doka ce ta ƙasa tsari na 147 ya ce in ka aka shigo da kai ko kana tsammanin wuri inda aka boye kayan da aka hana ko kuma gida ne na wani ya Allah makaranta ce Allah gareji ne kana iya shiga babu warrant na daga kotu ka shiga kama kayan nan saboda haka wani lokaci custom suna amfani da hikima ta cewar abar kayan nan sai sun taru mu ga iyakar su yanzu waɗannan makama kuna tsammanin in container guda makama zamu kawo inda muka kawo yanzu saboda haka wata hikima ce ta su kan da su zamin custom din suka yi labe shin abun nan da ake shigo da shi an yi ne so ɗaya ko an yi ne so biyu to in kuka lura yanzu abun nan da ake shigo da shi ya wuce misali tunda kun gani
ya za a yi da waɗannan kaya da kuka kama
cikin biyu idan container 2,500 a nan Kano lokacin shugaban ƙasa Obasanjo trailer 200 a Kona a Lagos an kama waɗannan kaya trailer 400 a Kona ni ba zan so a Kona ba amma me ina son gwamnati ta kama bayan Allah da ke Maiduguri da Yobe waɗanda ke wahala a rarraba musu kayan nan saboda me saboda wanda ya shigo da su bai shigo da su ta kare ka'ida ba bai biya haraji ba saboda ka bayan Allah nan da suke wahala a mai akai musu kana arba
me darajar waɗannan kaya da kuka kama
darajar waɗannan kaya yanzu gaban ina ce muku an diba daki ɗaya na kayan da aka aje an samu kusan darajar daki ɗaya kawai $400,000 to $450,000
yawan ɗakuna nawa ne kuka kama a wannan
kayan 75 saboda haka in an ce duka girman su daya kaga wannan kuɗin 75 kenan gwamnati ba za ta amfana ba
babban kontrolan hukumar hana fasakori ta ƙasa Alhaji Abdullahi Dukko inda kenan Muhammad Salisu Rabiu muryar Amurka daga Kano Najeriya
a gaida Muhammad kuma waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu bude layukan waya domin jin irin abubuwan da kuke son sabuwar gwamnati ta mai da hankali a kansu a shakata da wannan waka tukunna
Najeriya kasaniya uwa daya uwa daya uba daya kasaniya Najeriya uwa daya uba daya kada tayi ku bar kabilanci da bambanci a junanmu mu hada tayi mu daina fada na addini ko na siyasa Najeriya kasa daya uwa daya uba daya Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya Najeriya don uwa Najeriya a ku ina Najeriya mu zauna lafiya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya Hadda tayi mu bar gaminanci da bambanci Najeriya kasa daya uwa daya uba daya Ya Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya Najeriya kasa daya
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Mun samu kira daga Lagos. Salamu alaikum. Malam ko malama na Lagos, kuna jin mu? To masauraro da alama network ko kuma line ta katse. To mun samu kira daga Kano. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ah mallam idan Allah radio ka tana kunna ka kashe ko?
Eh?
Ka kashe radio ka dan Allah. Wa alaikum salam nace eh ka kashe radio ka dan Allah.
Ne ne jago ko ka karamar kuma tsanya dake jar Kano Najeriya.
To muna jin ka.
Ni a raina wannan sabon shugaban kasa namu abinda nake sai fara yi mana akwai tabbatar mana da harkar tsaro sannan kuma da harkar noma da kiwon lafiya. Ni abinda nake so a ra'ayina kenan wannan shugaban kasa namu yayi ya fara yin Allah ya sa an rantsar da iya ranar Juma'a mai zuwa da fatan Allah ya taimaka mana.
To amu mun gode da wannan ra'ayi naka. To daga Kano bari mu nasarawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Kamar gari.
Yawa barka ka dai.
Ina wuri ji.
Lafiya kalau.
Ina gajiya ya aiki.
Alhamdulillah mun gode.
Ya ke yi jama'a mun gode muku Allah ya saka muku lafiya.
To amin amin.
Yawa Allah ya kamar da ainihin bayani da kuke yi.
Eh baka faɗi sunanka ba tukun.
Nake Abdul Kadir Muhammadu wato wanda ke zauna a cikin Kaduna a Nigeria.
To mallam Abdul Kadir muna jin ka.
Yawa ra'ayi na wannan yake zo da babu hali idan Allah Ubangiji ya sa ya fara wannan aiki alƙawarin da ya dauka Allah Ubangiji ya ba shi cikin tsawa.
To amin sun ma amin daga Nasarawa bari mu yobe. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Salam barkan ki dai.
Barka ka dai.
Mun gode lafiya aiki.
Lafiya kalau mun gode.
To da farko dai muna yi wa Alhaji Muhammadu Buhari addu'a Allah ya jani son kwanan shi. Kuma a ji alƙawarin da ya dauka muna son Allah ba shi ikon cikawa. Baban gida ne daga Fatas.
To mallam baban gida ba wani abin da kuke so ya fara ba yau bifi ko?
Aye mu abinda muke so ya fara mana muna so da alƙawarin da ya dauka Allah ba shi ikon cikawa.
To amin
ba halin da muke.
To amin sun ma amin daga Yobe bari mu katsina. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
To muna jin ka.
Oh kuna magana da Yahaya daga Katsina.
To mallam Yahaya.
Eh ne kira da zan yi daga ranar Buhari ina mishi fatan alkhairi kuma ina so a daddada tsaro da duk abubuwan da ya kamata da ilimin makaranta. Muna fata Allah ya taimake shi, Allah ya inganta, Allah ya ba mu nasara a dukkan abin da muka sa a gaban alkhairi.
To amin sun ma amin daga Katsina bari mai Kano. Salamu alaikum.
Amin wa alaikum salam Hajja Amina. Amun lafiya.
Lafiya kalau.
Ya ina ku.
Alhamdulillah.
Marla ina wa Buhari fatan alheri da irin abubuwan da ya faru da shi. Ni ne Inusa ne.
Mana Inusa ba mu jin ka fa sosai. To da alaman nayin Kano eh to bari tunda yanzu mun samu Abuja bari mu gangara Abuja. Assalamu alaikum. Abuja kuna ji na? To da alaman layin na Abuja ma ya tafi. To ma sauraro kada amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma muna so ne mu ji me kuke son gwamnatin da za a rantsar GB Juma'a idan Allah ya kai mu za ta bai wa fifiko. To bari mu nufi jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Malam barka da
barka ka dai.
Eh malam ku da ni a garati a community a jahar da magaram a garin Nijar.
To muna jin ka.
Yau ka ga na ni a dai ko muna kira maka addu'a Allah ya raka Allah ya raka mutum lafiya inda ana ga sirrin adalci.
To Allah ya sa.
Ga mu bidiya daga ba.
To
ai bincike akan
to mun gode da wannan ra'ayin naka ko da yake line naka ba a ji sosai. To daga makwabciyarmu Niger, bari mu tafi jihar Niger. Salamu alaikum.
Wa alaikum. Ne Mustafa Osto kuke garin yana jihar Niger.
To Malam Mustafa, muna jin ka.
Shawara ta ga shugaban kasa wanda za a rantsa ranar Juma'a shine ya duba matsalolin kasar nan game da wutar lantarki, don ita ce cibiyar tattalin arzikin kasa, ya fara da ita da zaman lafiya da sauransu. Da fatan Allah ya bashi iko ya cika mana alkawura.
To amin san mu, amin Malam Mustafa. Mun gode. To sai kuma Ado Ikiti. Salamu alaikum.
Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
To dawa muke magana.
Daga Alhaji Sani mai fata a garin Omo.
To muna jin ka Alhaji Sani.
Abin da nake fata shugaban kasa mai jiran gado ya yi muna. Na farko muna son dangane da bincike akan wannan Boko Haram a wajen Maiduguri da Niger. Wannan muna ganin munakisa ce aka kulla ma Niger da Nigeria. Wannan kwangila ce aka ba wasu domin cutar da mu. To don haka Buhari, idan ya haudo Allah ya taimaka muna, ya yi bincike akan wannan musabbabin al'amarin. Kamar irin waɗanda muke son a bincika, kamar irin shi tsohon gwamna na Maiduguri da Farfesa Jirgana.
To mun gode da wannan ra'ayi naka daga can Ado Ikiti, kuma muna ƙara godiya dukkan masu sauraronmu. To yanzu kuma sai labarin wasanni, amma a takaice.
Ni a takaice.
Yan sanda a birnin Zurich na kasar Switzerland sun kama jami'an hukumar wasan kwallon kafa ta duniya, wato FIFA, domin kai su kasar Amurka su fuskanci shari'a bisa zargin cin hanci da rashawa. Wannan al'amari da yana zuwa ne daidai lokaci da shugaban FIFA suke halartar taron hukumar da shekara-shekara a birnin, inda kuma ake sa ran shugaban hukumar FIFA Sepp Blatter zai ayyana aniyarsa ta neman shugabancin hukumar karo na biyar a ranar Juma'a. Ana dai zargin su ne da almundahana a gasar wasannin cin kofin duniya ta shekarar 2014 da tallatar da su da kuma watsa su a kafafen yada labarai a tsawon shekaru 20. A kasar Liberia kuwa, zancen kamu da aka yi wa wasu jami'an hukumar FIFA akan zargin cin hanci da rashawa ya zama harkar siyasa, inda ake yayata tsegumi a kasar cewa Senator Opponwuya, mai aniyar takarar shugabancin kasar shekarar 2017, yana cikin jami'an FIFA da aka kama su bisa zargin cin hanci da rashawan. Wata ma'aikatar yada labarai ta Front Page Africa ta ce mutane da dama ne suka kira ta a waya suna neman sanin ko gaskiya ne shugaban na babban jam'iyyar hamayya ta kasar Liberia yana cikin waɗanda aka masu a hukumar FIFA. AfricaSports.com ta rawaito cewa dalilin da ke rike da kaftin zakarun Najeriya kasa da shekaru 17, Kelechi Nwankali, ya ce Manchester City da duk wata kungiyar kasar Turai da ke sha'awar Kelechi ya mata wasa, to sai fa wannan kungiyar ta amayo kuɗin Turai fa miliyan 4. Wannan matashi dai da aka dauke shi da kima ya yi training da Manchester City a Ingila, kuma ana sa ran za a bashi takardar kwantaragi don kula yarjejeniyar aiki. Kotun zakarun Ghana kasa da shekaru 23 na Black Matthews Malik Jabir ya yi Allah wadai da tuhuma da kotun Congo Claude Leroy, ya yi cewa Ghana tana amfani da 'yan wasa da shekarunsu ya wuce 23. Claude Leroy ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai bayan 'yan wasansa sun sha kashi da ci daya da babu a ƙarshen makon jiya. Malik Jabir ya ce ya kamata Congo su mai da hankali a kan shekarun 'yan wasansu fiye da abin da suke duba a waje. Baba ya kuma kiri sashen Hausa na murya America, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Amurka da Talawos sun gabatar da wani taron bita na kasashe a game da fasakorin namun daji a Vientiane daga 6 zuwa 8 ga watan Mayu. Taron bitar ya hada da masu bincike da masu shari'a daga kasashen Indonesia, Laos, Malaysia, Thailand da kuma Vietnam. Jakadan Amurka a Vientiane, Daniel A. Klun, da babban darakta Comfort Fandonovang mai kula da gandun daji na Laoni suka buɗe bitar ranar 6 ga watan Mayu. A jawabinsa na buɗe taron, Jakadan Klun ya yi ƙarin haske akan muhimmancin aikin mahalartar taron, A cewarsa, fasakorin namun daji babbar matsala ce da ke samar da kimanin dala biliyan 8 zuwa 10 a kowace shekara na kudaden haramun. Fasakorin namun daji na ƙara yin alaka da sauran haramtattun ayyuka da ke tattare da tabarbarewar tsaron ƙasa da kuma bayan tattalin arziki. Yaƙi da fasakorin dabbobi na buƙatar ɗaukar matakai na haɗin gwiwa. Taron bitar fasakorin dabbobi da aka yi a Laos shine na uku a cikin jerin tarurrukan bitar jami'an fasakorin dabbobin yankin wanda ya samu goyon bayan sashi na hana fatocin miyagun ƙwayoyi da bin doka da oda na ma'aikatar harkokin wajen Amurka INL a takaice. An gudanar da taron bitar na farko a Bago, Indonesia a watan Mayun shekarar 2014. Na biyu kuma a Hanoi cikin watan Nuwamba shekarar 2014. Taron bitar ya ba manyan jami'ai daga ƙasashe da suka halatta damar tattaunawa akan manufofi da rarraba bayanai da kuma al'amuran da suka shafi tabbatar da yin aiki da dokokin kare namun daji. Taron bitar ya ba mahalattan kyakkyawan dama domin inganta haɗin kan yankin wajen yaƙi da fasakorin namun daji da kuma magance sauran haramtattun ayyuka na miyagun ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa. Waɗannan tarukan ɓangare guda ne kawai daga cikin matakan da Amurka ta ƙudurta ɗauka na nufin tallafawa ƙoƙarin kawo ƙarshen fasakorin namun daji da kare dabbobi da ke fuskantar mutuwa ta ƙari dangi a faɗin duniya. A watan Yulin shekarar 2013, shugaba Barack Obama ya rattaba hannu akan takardar umarnin shugaban ƙasa da ta kasance ta farko a dabarun ƙasa na yaƙi da fasakorin namun daji a Amurka. Dabarun sun kunshi ƙoƙarin da wasu hukumomin gwamnatin Amurka su fiye da 17 suke yi tare da shata wasu manyan burori guda uku. Na farko shine ƙarfafa tabbatar da yin aiki da dokokin kare namun daji, rage yawan buƙatun safararsu da kuma gina haɗin kan ƙasashe. Muna alfaharin iya samun damar da muka yi domin aiki tare da ƙawayenmu na Laos akan fitattun al'amura makamantan waɗannan, a cewar Noah Gisaman, muƙaddashin darakta na sashin INL a ofishin jakadancin Amurka. Sashin duba gandun daji ya ba da matuƙar goyon bayansa, a cewarsa. Muna fatan duka mahalattan za su yi amfani da wannan taron bita na kwanaki uku wajen gina hanyoyin sadarwa haɗin gwiwa a faɗin yankin ƙasashen kudu maso gabashin Asiya da kuma ci gaban ƙasarmu wajen yaƙi da fasakaurin namun daji da kuma sauran haramtattun ayyuka. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To, ga takaitaccen labarai kafin mu sallama.
To, ƴan majalisar dokokin ƙasar Madagascar sun kada ƙuri'ar amincewa da tsige shugaban ƙasar a wani mataki da wasu ke ganin ka iya tsunduma ƙasar cikin sabon rikicin siyasa. Wannan yunkuri na tsige shugaba Ariel Rajoelina ya samu goyon bayan wato ƴan majalisu 121 daga cikin 125 da suka kada ƙuri'unsu a yau Laraba. Yanzu ya rage ne kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta duba matsayar wannan ƙuri'a da aka kada kafin a ɗauki mataki na gaba. Shugaban ƙasar ne yanzu ya karɓi mulkin Madagascar ne a watan Janairun bara bayan da ƙasar ta koma ƙarƙashin tubar demokradiyya a shekarar 2006. Attorney General ta Amurka Loretta Lynch ta ce fiye da shekaru 20 da suka shige ƙarya da cin hanci da rashawa suka dabaibaye hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA. Loretta Lynch ta yi wannan furcin ne wajen wani taron 'yan jarida yau Laraba a birnin New York, yayin da aka bayyana caje-cajen zarmiya da cin hanci da aka yi wa wato mutane 14 da kuma bincike da aka kaddamar akan hukumar ta FIFA.
To, masu sauraro, da takaitaccen labaran kamar yadda muka saba muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake fatar mu kwana lafiya. Allah shi ba mu alherinsa. Amin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.